واستن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci yau ranar juma'a daren asabar bai hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 a cikin wannan wata mai albarka watan zulqa'ada ko zulqa'ada yau 23 ga wannan wata wanda kuma yayi daidai da yau 31 ne ko 31 ga watan 5 hijiran miladiya 2024 wanda zamu fara karatun daga cikin littafai na sunna daga cikin littafai na kutubus sitta wanda kuma shine littafi na uku a ainihin jerin kutubus sitta a wajen malaman hadisi wannan littafi shine sunan na imamu Abi Dawud sunan Abi Dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati dake nan unguwar Bolari cikin garin Gombe fadin jahar Gombe muna addu'a Allah ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan musulmai gaba daya kamar da na fada wannan littafin ana kiran shi da sunanu Abi Dawud karace sunanu Abu Dawud ina fata an gane mudaf ne mudafu ilai sunanu Abi Dawud Allah mishi rahama wannan littafi kamar da na fada shine littafi na uku na daga cikin dalilai da suka sa muka zabi wannan littafi wanda imamu Abu Dawud ko imamu Abi Dawud ya tattara kusan wannan littafi ne gaba daya akan kusan ahadithul ahkam yafi kula da bangaren hukunce a lokacin da muke tafsiri na Ramadan wanda ga komandan hizba nan tambayoyi da muke samu har mata cewa ake inda ka san mata tambayi wasu tambayoyin za su ma baka mamaki sannan kuma ga tambaya da muke amsawa kwanan nan ta kafafan sada zumunta da su Mallam Usman dan Bauchi da su Mallam Isa Wali tambayoyin ba sa amsuwa a duk zaman da zamu yi haka ne ko kullun sai an bi mu bashi to sai muka ga akwai buƙatar mu rage wa kanmu aiki ta hanyar amfani da wani littafi wanda yake magana akan hadisi amma na ahkam akwai littafai da aka rubuta na fiqhu musulunci wanda suke kunshe da ahkam na ibadat amma muka ce bari mu tafi kai tsaye zuwa ga fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauko daga tushe dan shi karatun hadisi a kullu idan ana yi zaka ji ne kaman kana zamani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan duk zaman da za a yi kuma an dinga yau annabi salati kenan ina fata an gane an dinga yau annabi salati dan da an ce qala rasulullahi sai a ce me sallallahu alaihi wasallam to an dinga maimaita wannan kenan yasa babu majalisi mai albarka sama da majalisin karatun hadisi indai ba majalisin karatun qur'ani bane ba wannan dalili yasa muka ga littafin Abu Dawud kuma yana da sauki a gare mu mudaliban ilimi da mun so mu yi ainihin Jami'u Tirmidhi daga ba muka canja muka ce a koma Abu Dawud dan ya fi Tirmidhi sauki Tirmidhi yana ma tafiya da ainihin sabanin malamai wannan kenan kafin mu shiga karatu a takeice wannan littafi da zamu karanta wane ne ya rubuta wannan littafi wanda ya rubuta wannan littafin kamar da na faɗa shine Imamu Abu Dawud shine sunan da ya shahara da shi Abu Dawud amma cikakken sunan shi shine Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Imran al-Azdi al-Sijistani wannan shine cikakken sunan shi a inkiya ko kuma al-kunnin shi Abu Dawud sunan shi Sulaiman dan Ash'as, sannan kuma dan Ishaq, dan Bashir, dan Shaddad, dan Amr, dan Imran. Shi wannan Imran da kusan shine a ƙarshen jerin kakannin shi da malamai suka kawo na tarihi, yana cikin waɗanda suka yi yaƙi da Imamu Ali lokacin da aka samu wannan fitinan mauki'a tsakanin bangaren Imamu Ali da Imam Muawiya, Allah ƙara musu yarda gaba ɗayan su. To shi wannan Imran kakan Abu Dawud yana cikin bangaren sojojin Sayyidina Ali, kuma ya ma samu shahada ne a wannan wurin. Sannan zaka ji sunan shi an ce Al-Azdi. Al-Azdi din nan sunan wata kabila ce a Yaman, kabilan Azd. To wanda yake jinginuwa ko alakantuwa zuwa ga wannan kabilan ana kiran shi da Al-Azdi. Sannan kuma As-Sijistani. Wannan Sijistan suna ne na yanki, ba suna bane na kasa yanda wasu suke tsammani. Akwai ko kace Sijistan bil kasra, ko kace Sajistan, ko kace Sastan, ko Sakastan. Ina fata an gane. Duk abu ɗaya ne. To wannan yanki yanzu yana ina? Suna ce mishi Ardusas da Larabci. Suna kiran shi ainihin Ardusas. Tura suna cewa the land of Saka. Haka suke kiran wannan yankin. To wannan yankin yana cikin kasashe ne guda uku. Yana kudu maso yamman kasan Iran a yanzu, da kuma kudu maso gabar na Afghanistan da Pakistan. Wannan yankin shi ake kira da wannan suna Sijistan, ko Sastan, ko Sakastan. Duk abu guda ɗaya ne, wanda asalin kabilun da ke wurin asalin su mutanen kasan Iran ne. To Imamu Abu Dawud a nan aka haife shi, amma shi Balarabe ne. Wannan ke raddi ga masu cewa malaman kutubu sita gaba ɗaya ba Balarabe. Ba gaskiya ba ne ba. Malaman kutubu sita nan guda shida, uku Laraba ne, uku ba Larabawa ba. Shi ne zance mafi inganci. Imamul Bukhari da Imam An-Nasa'i. Karkace An-Nisa'i, An-Nasa'i ne bil fataha. In kace Nisa'i malaman hadisi za su ma dariya. Imamun Nasa'i da Ibnu ma da Imamul Tirmidhi, waɗannan guda ukun ba Laraba bane ba. Amma Imam Muslim da Abu Dawud da Ibnu Majah dukan su Larabawa ne. To Abu Dawud masu ce masa ba Balarabe ba saboda a sunan shi akwai Sijistan. Suna ganin wani yanki ne wanda ba na Larabawa ba. To abin da ya faru shine wannan yankin an shigar da musulunci yankin a shekara ta 23 bayan hijira, lokacin mulkin Umar bin Khattab, Allah ƙara masa yarda, ƙarƙashin jagorancin Asim bin Amr At-Tamimi. Ina fata an gane. Shi ya jagoranci sojojin da suka shigar da musulunci wannan yankin. To shi kakannin shi sun je wannan yankin da'awa, suka zauna, ainihin suka tabbata can. Ya zama shi a can aka haife shi. Kaga wannan abun ba zai sa a ce masa shi ba Balarabe bane ba. Wannan dai abu da ke alaka da ainihin sunan shi kenan. An haifi Imamu Abu Dawud a shekara ta 202 bayan hijira kenan, wanda ya dace da shekara ta 817 a kalandar Gregorian calendar, 817, wanda ya dace da 202 a hijira na ainihin kalandar Musulunci, wanda ya rayu tsawon shekaru 73 a duniya. Ya rasu hijira tana da shekara 375, wanda ya dace da 888 guda uku, shine shekara ta 888. Ina fata an gane. To Imamu Abu Dawud yanzu in ka lissafa a cikin 2024 yanzu ko, idan ka ebe 8 guda uku nawa zai rage? Ciyama a cikin 2024 sai ka ebe mana 888, saura nawa? To rasu yawa, to rasuwansa 1136, wannan shine shekaru rasuwan Imamu Abu Dawud, Allah masa rahama. Ya rasu kuma a cikin watan Shawwal, ran 16 ga wata, bayan sallar azumi da kwana 10-16 kenan ko. To wannan a takaice kenan. Sannan wani abu kadan game da Abu Dawud yayi karatu rin malamai da yawa abinda zai baka mamaki tun daga yankin nasu ya shahara ya zama kusan an fara jin labarin shi a fagen ilimi yana dan shekara 18 ya zama ya tumbatsa a ilimi shekara 18 daga nan ya bar wannan yankin ya koma capital din daular musulunci a wannan lokacin ita ce garin Baghdad dake kasan Iraki a yanzu Imam Abu Dawud da kanshi yace na shiga garin Baghdad hijira tana da shekara 220 shi da kanshi ya bada labari to kaga a cikin 220 sai ka ebe 202 saura nawa saura 18 to ya shiga Baghdad yana dan shekara 18 ya zauna ya karatu rin malamai da yawa daga ciki wanda yafi shahara cikin malaman sa a Baghdad akwai Imam Ahmad dan Hanbal yana cikin manyan malaman Abu Dawud wanda ya lizince shi fiye da kowane malami daga nan akwai babban aboki kuma Amin Ahmad ibn Hanbal shine Yahya ibn Ma'in daga nan akwai Ali ibn al-Madini daga cikin manyan malaman Imam al-Bukhari wanda Bukhari yake cewa barrena kaina a gaban kowa ba a duniya a ilimin hadisi sai da na zauna a gaban Ali ibn Madini abinda Bukhari ya faɗa kenan to Ali ibn Madini yana cikin malaman Abu Dawud sannan akwai Qutaiba ibn Sa'id akwai kuma Yahya ibn Sa'id al-Qattan duk wannan suna cikin manyan malaman Abu Dawud sannan daga cikin malaman sa akwai Imam al-Bukhari kanshi ana lissafa shi daga cikin malaman Imam Abu Dawud sannan Imam Abu Dawud shi ma yana da manyan dalibai daga cikin manyan daliban shi kuma akwai Imam Tirmidhi ina fata an gane akwai Imam Nasa'i suna cikin manyan daliban Abu Dawud to wani abu da zai baka mamaki game da waɗannan malaman na kutubus sita guda shida da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duk sun rayu a cikin al-qarnu thalith karni na uku a ainihin kalandar musulunci wanda ake cewa wannan karnin al-asrul zahabi a zamani na zinari saboda duk kutubus sita a lokacin aka rubuta su duka kuma dukkan su in banda Bukhari a wannan karni aka haife su ana cewa karni guda uku al-qurunul mufaddala saboda annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin zamani shine zamanin da na rayu a ciki sannan da wanda ya bi shi da wanda ya bi shi to wannan zamani na uku a cikin Bukhari ya rayu an aifi Bukhari a ƙarshen karni na biyu dan an aife shi hijira na da shekara 194 shekara shida kafin karnin ya kare ina fata an gane in banda Bukhari duk sauran an haife su ne a cikin karni na uku Bukhari ya rasu hijira tana da shekara 250 da ainihin shida Imam Bukhari ya rasu kaga a cikin karni na nawa sannan Imam Abu Dawud mun faɗa ya rasu hijira na da shekara 275 haka Imam Ibn Majah shekara ɗaya suka rasu da Abu Dawud Imam Muslim shine ya rasu hijira tana da shekara 254 sannan sai Imam At-Tirmidhi shi kuma hijira tana da shekara 279 sai Ibn Majah shine dan tsallake hijira tana da shekara 303 ina fata an gane ya ƙara shekara 3 ainihin a cikin karni na 4 kenan an fahimci wannan abin da kyau to wannan karni kusan dukkanin dawawin at-tadawin na kutubus sunna a wannan lokacin aka yi a wannan karni aka rubuta Bukhari da Muslim Abu Dawud Tirmidhi na Sa'i ibn Majah an fahimci wannan abin da kyau wannan karni ne mai tsada kwarai da gaske kusan duk wani babban malami da zaka ji na hadisi a lokacin ya rayu Allah musu rahama to Imam Abu Dawud yayi rubuce-rubuce da yawa amma mafi shaharan abin da ya rubuta shine wannan littafin Abu Dawud wanda zamu fara shi insha Allah wannan littafin da ya rubuta da ya gama rubuta shi sai da ya gabatar da shi a wurin Ahmad ibn Hanbal ya duba ya sa albarka kafin yani in fara karantar da mutane to wani abu da zai baka mamaki game da shi Abu Dawud malaman da suka rubuta tarihin shi sun ce wato mutun ne da yake da alwara'u. Alwara'u shine gudun duniya. Ina fata an gane. Wani ya ce min malam ku daina magana kan gudun duniyan nan. Saboda su waɗancan duniyan nabiyin su ne suna gudu. Mu yanzu duniyan ne yake gudun mu. Yace Allah sauke. Imam Abu Dawud yana cikin malaman da aka musu shedan da baya tsoron fadan gaskiya a gaban kowaye. Kuma ko ta kan wata biyu bari ba ku misali guda biyu. Wata rana Abu Dawud kamar da babban dalibin shi ya faɗa kuma babban kalimin shi yace mun yi sallar magriba mun koma gida da Abu Dawud da malamin mu sai ga khalifa na musulunci ya zo na kwankwasa kofa a lokaci da yazo yana kwankwasa kofa sai na leko nace waye ne yace khalifa ne kama ce ma shugaban kasa ne gaba da yazo shi ce khalifa yace kwarai kuwa ya koma ga Abu Dawud ce akramakallah ga fa khalifa a waje ce khalifa yace eh yace bude masa ya shigo da khalifa ya zo shi Abu Dawud yace me ya kawo khalifa a daidai wannan lokaci yace ababe guda uku abu uku suka kawo ni yace kawo su inji yace na farko ina so ka bar garin Baghdad zake nan da Hausa ko yace ka bar garin Baghdad ka koma garin Basra yace saboda an samu ainihin mihnatur zanji haka suke kiran shi da larabci wani fitina ne aka yi yaƙe-yaƙe shekara 14 zuwa 15 abun bai tsaya ba aka samu wani dan ta'adda sunan shi Ali ibn Husayn yana so kifar da daular Abbasiya wanda capital ɗinta kuma yana Baghdad yace sai ya kifar da gwamnati kuma gwamnatin lokacin ba gwamnati na irin na yanzu kamar a ce Najeriya ba a gwamnati ce kasashe da yawa kun fahimci wannan abin da kyau zaka samu misali shugaban kasar da ke Baghdad Baghdad na karkashin shi da Iraki gaba daya a ce da Saudiya gaba daya da Misra da Jordan da Palestine da Syria da wane ne da iyo nan su Morocco ina fata an gane da duk inda musulman duniya suke su Pakistan su Afghanistan duka da wannan yankin tantan din nan Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, duk wannan tantan da duk kasashen musulmai ne a lokacin. To kace zaka kifar da wannan gwamnatin aka aibo masifa. To sai da aka yi shekara 15 ana yaki. To sai zama shi a Basra sojojin shi suke. Sai zama an watsi a garin kamar da aka yi Obama a shekarun baya. Allah kiyaye. Garin Bama nan na jihar Barno misali. To sai shi khalifa ne ce Abu Dawud ya bar Baghdad ya koma can. Kun san saboda me? Yace in ka koma can za a yi ta hijira ana komawa garin. Saboda falalan sha ilimi. Wannan kuma har a Najeriya abun ya faru. Allah jika Ahmadu Bello Sardauna. A lokacin da Malam Mamur Gumi yake Kano yana karantarwa a SAS. Ke yasa kun ga Dr. Ahmadu Gumi din nan a Kano aka haife shi. An gane ko a lokacin malam malami ne a Kano yana karantar da School for Arabic Studies. To sai Sardauna yace malam ya bar Kano ya koma Kaduna. Yace saboda sabon gari ne muka kafa in ka dawo garin musulunci zai yadu. Ina fata an gane. To abun yana da asali a tarihi. To sai Abu Dawud yace to naji me na biyu. Sai yace abu na biyu shine ƴaƴana shi ƴaƴan khalifa din kenan. Ka ainihin karantar da su hadisi. Sai yace to kawo na uku. Sai yace na uku kuma shine ka ware musu majalisin su daban. Fa inna abana'il muluki la yajlisuna ma'al 'amma. Ya'yan sarakuna ba za su zauna da gamagarin mutane ba. Sai Ahmad ibn Hanbal yace mishi amma hadha fala sabila lahu. Yace kaga na ukun nan abu ne da ba zai yi ba. Yace domin da dan mai kudi da dan mai mulki da dan talaka fil ilmi sawa. Yace duk ɗaya suke. Khalifa ya buga yace sam kace wannan ba zai yi ba. Haka kuma ya hakura. Ya bar nan ya koma Basra ya ci gaba da karantar da mutane. To abu na biyu game da Abu Dawud akwai dan shi Abdullahi. A wurin karatu sai ya gaya mutane. Sai ya ce ibni Abdullahi. Dana Abdullahi nan kun san shi a ce an san shi. Ce kazzab makaryaci ne la yu'khadhu minhu alhadith kar ku karbi hadisi a wurin shi saboda bawa sunna annabi kariya. Kada yaje yana gaya mutane kala haddasana ce ba ni na gaya mishi ba makareci. Kun fahimci wannan abin da kyau? Saboda yanda Abu Dawud yake bayyana gaskiya yace kun ga dana din nan kar ku karbi hadisi a wurin shi, amma akwai dan shi Abu Bakar bin Abi Dawud yana cikin malaman hadisi shi kuma ana ruwaya a wurin shi. Wannan kenan. To Imam Abu Dawud wanda a cikin littafin nan abu na ƙarshe da zan faɗa shine ya kasa littafin kaman kashi uku dangane da ka'idojin hadisin da ke ci. Shi da kanshi yake cewa duk hadisin da ke sahihi ne nayi bayani shi, sai ce duk hadisin da yake da rauni, rauni mai tsanani zan bayyana. Sai ce wa malam azkur fihi shay'an fa huwa salihun. Ku rike wannan abun da kyau. Yace hadisai a cikin littafin nan ya kasa su kashi uku. Yace hadisin da ke ingantacce zai yi bayani, hadisin da ke mai rauni wahanan shadida yace bayyantuhu na bayyana shi, yace hadisin da ban ce komai bane shiru fa huwa salihun, hadisi ne salihi. Me ma'ana wannan magana? To shine ba malaman hadisi ai. Wasu malamai suka ce ma'anan wannan shine hadisi ne hasan. Wasu malamai suka ce hadisi ne mai rauni, amma raunin shi ma mai ainihin dan rauni rauni ba rauni mai tsanani ba, shine ra'ayin Imam Al-Albani Allah mishi rahama. Wasu malamai suka ce a'a, tunda yace fa huwa salihun yana na matsayin shi na salihun. To menene salihun? Idan ka duba alfiya ta Imam Suyuti ya kawo a baiti na 109 yace walil qabul yutliquna jayyida was saliha thabita wal mujawwada fa hadhihi baina sahihi wal hasan. Yace malaman hadisi in suna so su ce hadisi maqbul ne, ka ko a jarraba akwai maqbul ai ko shine pass. Ina fata an gane, ba yabo ba fallasa kenan, shine maqbul da larabci. To sai su ce da hadisin salihi, ko su ce thabit, ko su ce mujawwad. Ina fata an gane. Sai suka ce to shi ma wannan shirin Abu Dawud din yana cikin irin waɗannan kashe-kashen hadisan kamar da Imam Suyuti ya kawo a cikin alfiya. Allah ya sa mu dace. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya shafi Imam Abu Dawud. Game da abin da ke cikin littafin kuma wannan karatu zai ta fito da shi insha Allah. Sannan za mu yi karatun karatu na ɗalibai da kuma karatu da ba na ɗalibai ba, duka biyu. Ɗaliban ilimi akwai inda za a tafi da su. Ina fata an gane. Waɗanda ba ɗaliban ilimi ba su ma kuma ba za a wahalar da su ba. Ba za ka zo kai ta irabi ka fatar da mutane ba. Ina fata an gane. Sannan ba za a rike mutane har karfe 9 ana ba su tarbiya ba insha Allah. Za mu yi karatu ne minti 55 an gama. Da izinin Allah. Minti 55 insha Allah daidai masu recording. An fahimci wannan abin da kyau? Karamak Allah. Yawwa insha Allah ba za mu ce wannan lokacin ba, kuma kamar yadda za mu na fara karatun bayan sallar magriba abinda zai tsaye da mu shine hada wannan abu. A nan zan na sallar magriba insha Allah. Da mun gama kuma sai mu ainihin shiga karatu kai tsaye da an gama hada wannan abun in Allah ya yarda. Kila ko mai hadisi guda daya ko mu ba mal Albani ya ƙara safilin nake ga kaman zai fi na. Yawa to abu na ƙarshe akwai littafi sahihu sunan Abi Dawud na Imam Al-Albani. Akwai ɗaliban da suka ce me yasa ba a sa shi ba. A wajen ɗaliban hadisi ba za ka sa wannan littafin ka karantar da mutane ba saboda abu guda biyu. Abu na farko shi kanshi Imam Al-Albani Allah mishi rahama ya rubuta wannan littafin ne da sahihu Abu Dawud da Tirmizi Nasa'i Ibn Majah ya yi su ne a lokacin yana Madina, yana karantar a jami'ar Madina wajen shekaru 50 da suka wuce. To wannan aikin gaba daya a cikin wata shida yi shi. Wata shida Sarki Faisal a hukumance da sauran sarakunan da suka bi bayan shi suka buƙaci Sheikh bin Baz Allah mishi rahama a nemi malaman hadisi su yi wa hadisan nan aiki na ware da'ifai da hasan da kuma sahihai. Imam Al-Albani kawai sai ya ɗauka. To sai ya ce ya yi aikin a cikin sauri cikin wata shida. To sai bayan shekaru kamar 20 da wani abu 30 bayan ya koma ya zauna a Jordan sai ƙara bibiyan hadisan shi sa ya rubuta Tarajatul Albani. Akwai hadisin da ya ce da'ifi ne a can ya gano ba da'ifi bane ba, zai iya zama hasanul shawahid. Akwai waɗanda suka ƙarfafe shi ya zama hadisi hasan. Akwai hadisin da ke hasan ne kuma ya gano ashe da'ifi ne, to sai ya yi gyare-gyare. To shi yasa idan ka zo ka ce Sunan Abi Dawud sahihi, sai a ce maka wanne, wanda aka yi a Jordan ko wanda aka yi a Madina. Kun gane wannan abin da kyau? To malaman hadisi suna da wannan abu. Yawwa, na san wannan ne tun muna karatun Tirmizi a wajen Dr. Ahmad, Allah mishi rahama, Dr. Ahmad UK, Allah ƙara masa rahama cikin kabarin shi. To kai tsaye za mu karanta hadisi kwaya ɗaya, Mal Albani. Na, wa alaikum salam. Tambayoyi za mu san da za mu yi da su insha Allah. Ciya mai ce tambayoyi fa, galibi muka amsa tambaya ne kamar shiga karatu irin tsarin tafsiri. Za mu ware ko minti 5-7 haka amsa tambaya insha Allah. Farkon karatu, in Allah yarda, abin da za mu yi kenan insha Allah. Mala ya ce kitabu tahara, kun san dama mun ce kitabu a littafin na ahkam ne, yasa kai tsaye tafi kitabu tahara. Kitab at-tahara, littafin tsarki. At-tahara kamar da malamai ke magana ya kasu kashi biyu. Na farko akwai at-tahara na zuciya, shine abin da yafi kowanne muhimmanci. Kafin kai ibada ya zama zuciyarka na da tsarki daga shirka da duk wani datti. Akwai kuma wannan at-tahara wan al-ma'nawi kenan. Akwai at-tahara kuma al-hissi. Tahara wanda yake al-hissi shine tsarki na gangan jiki, daga ainihin taharatul khabasi da kuma taharatul hadath. Al-hadath wal khabas, ina fata an gane. Ya zamo tsarkin gangan jiki da tsarkin tufa da kuma tsarki na wurin da za a ibada. To malam sai ya ce kitabu tahara. Sannan daga cikin amfanin karatun hadisi akwai koyar da tarbiya. Ba buƙatar sai an rike mutane, karatun hadisin kanshi tarbiya ne. Za ka ga yanda malaman hadisin ke da tarbiya, za ka ga yanda sahabban ke da tarbiya, za ka ga kuma shugaban masu tarbiya yanda ke koyar da tarbiya. Sallallahu alaihi wasallam. Mala ya ce babun at-takhalli inda qada'il haja, babun da ke magana kan at-takhalli inda qada'il haja. In an ce at-takhalli shine komawa gefe inda babu kowa, to babun da ke magana akan at-takhalli warewa komawa gefe inda babu kowa, inda qada'il haja, lokacin biyan bukata. Biyan bukata wanda ke dan adam ke bukata na biyan bukata da ke shigar da mutum banɗaki. To me yasa ya ce at-takhalli inda qada'il haja? Saboda a zamanin da can su yin banɗaki a gida ma abun kunya ne. Ina fata an gane. Al'adar su ce haka. Inda kana zamanin kai ma normal ne. Amma tunda zamanin ka ba normal ba ne, sai ga ba normal ba ne ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Ba a yin banɗaki na bahaya a cikin gida. Sai dai kawai na wanka da wasu abubuwa, amma in dai bayan gida ne sai dai a fita jeji. Haka al'adar yake shekaru dubbai da suka wuce. Amma a yanzu kuma sai aka dawo daga baya, aka dawo da yin banɗakuna a cikin gida. Har cikin ɗaki. Kun san karatun fiqh za mu shiga, barin jefa muku wata tambaya sai mu shiga karatu. Malamai suka ce banɗaki da ake a cikin ɗaki a yanzu, za ka samu in ka shiga wani banɗaki, in an ba ka katifa kwanciya za ka yi a cikin shi. Malam, ko ba ka ba ne? Har abinci za ka ci, don za ka banɗaki da jarida. Ina fata an gane. Domin a lokacin da aka yi bahayan ana fuloshin ya tafi, akwai wanda zai tafiya kamar daga nan zuwa mega station. Saboda za ka samu wani bene ne ma can hawa goma, kuma ya sauko ya yi wani wuri. To ka kalli meters daga hawa na ɗaya zuwa na goma, sannan ya sauko kuma ya ƙara tafiya wani gu. Sai suka ce to yanzu wannan banɗakin hukuncin shi akwai bahaya a ciki? Ban gane ko kun gane ba? Amsa shi ne babu. Suka ce to in babu zai ɗauki hukuncin banɗaki irin wannan na gargajiya? Wannan malamai mu'asirun suna tattauna wannan matsala. Za mu wuce a cikin karatu, za mu ba da amsa insha Allah. Babu takhalli inda qada'il haja. Kaga saboda tarbiyya yace at-takhalli, kaje inda babu kowa, babu wanda zai ganka. Inda qada'il haja, lokacin biyan bukata. kuma abin da zai baka mamaki kasashen da suka ci gaba ko na Larabawa ne ko na Turawa ne ba za ka taba ga mutum waina fitsari akan hanya ba inda za a ga shi amma mun nan fa is normal ba to wai saboda me kuma amsa mana saboda me na akwai matsala da shi sa ku shiru inda na babu tarbiya gaskiya ne in a ce akwai tarbiya yaushe zaka zo filin Allah idan mutane tsakar 12 rana cikin kasuwa ma wani ma wurin an rubuta fa kar a yi tsari ana kuma shi sai yayi duk abin da zai faru ma ya faru wani ke ga min jiya daga cikin ma'aikatan alhazai yace malam wani bala'i da na gani Sheikh Abdullahi namu na Kano imamu ahlus sunna yace wai ƴan Najeriya an ya kwakwalonsu ba irin na dabbobi bane kuwa yace ya zaka zo a Arfa ko a Mina ko a Muzdalifa ka zo kai fitsari roban ma na ruwa da ka shiga da shi ka jefa cikin abun nan ne duk inda ka je wurin ƴan Najeriya daban ne da ƴan wasu kasashe da kazanta da rashin mutunci da hayaniya malam haba Allah sauke yace to malam a kitchen din mu a gidan mu wani shiga kitchen yayi ba haya a masaukin alhazan jaha kaza wani faso yake a fada ko to wa zan fada ba alhazan jaha kaza yace wallahi malam a cikin kitchen yayi kashi kuma ya tafi shi a makka kuma fa Allah sauke to wannan akwai rashin tarbiya to annabi zai koyar da kai tarbiya insha Allah mala yace qala hadathana abdullah ibn maslamah ibn ka'nab al-ka'nabi qala hadathana abdul aziz ya'ni ibn muhammadin am muhammadin ya'ni ibn amr an abi salama an al-mughira ibn shu'ba anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana imam abu daud ya fara kawo hadisi daga wajen malam ɗaya daga cikin malaman shi yace qala hadathana abdullah ibn maslamata bin ka'nab al-ka'nabi to shi wannan abdullah ibn maslamata bin ka'nab duk malaman kutubu sita in banda ibn majah sun yi ruwaya a wurin shi bukhari yayi ruwaya a gun shi yana cikin malaman bukhari muslim yayi ruwaya a gun shi abu daud da shi ya fara ma tirmizi yayi ruwaya a gun shi an-nasa'i yayi ruwaya a gun shi ina fata an gane kana bukatan a ce maka sika ne baka bukata in akwai abin da yafi suka ma yafi kenan dan bukhari ya rawaito hadisi a gun kadai lasisi ne na ka tsallake sai yace qala hadathana abdul aziz sai yace abdul aziz ya ba mu labari sai yace ya'an ibn muhammadin baro goni amana na malama hadisi da yace qala hadathana abdul aziz sai yace ya'ani abinda ake nufi ibn muhammadin dan muhammadu to wannan maganan waye ne sai malami suka ce saboda amana ta malaman hadisi shi abu daud malamin sa ya ga masalisin abdullah bin maslamata bin ka'ab al-ka'nabi to shi malamin nashi kuma da ya tashi yace haddathana abdul aziz malami na abdul aziz ne bani labari iyanin shi ya tsaya ibn muhammad din magana abu daud ne sai sa yace ya'ani abinda ake nufi da Abdul Aziz shine dan Muhammadu kun san saboda me idan yace qala hadathana Abdul Aziz ibn Muhammadin ba haka malamin ya ga yana shi ba akwai amana saboda wannan kun fahimci wannan abin da kyau dan ku gane abun yanzu alal misali sai nace malam Albani ya bani labari ba dunnan kun san shi ba to sai ka je zaka bada labari sai ka ce malam albanin miyati ya bada labari a wajen malaman hadisi kai kariya ni ba haka nace ba akwai amana sama da wannan abinda ka fada fa haka ne amma ni ba haka na fada ba kar ka kara komai ko harafi daya in kuma ka kara to kai bayani a gane ke sai yace ya'ani ibn muhammadin kun fahimci wannan abin da kyau abinda ake nufi dan muhammadu wannan magana ta ce ba ta malami na bane ba sai ce qala hadathana muhammadin yace muhammad ya ba mu labari sai sake ce ya'ani ibnu amrin abinda akai anan shi akai a can kun fahimci wannan abin da kyau. Yace an Abi Salama, daga Abi Salama shine Abu Salama ibn Abdurrahman bin Auf, wannan da ne ga Abdurrahman dan Auf, yana cikin malaman da ake ce musu fuqaha'us sab'a, amma a wajen wasu malamai, a wajen wasu malamai baya ci, akwai wadansu malamai guda bakwai da in ana maganar ilimi cikin tabi'ai to sune kogin ilimi gaba daya a cikin tabi'ai, su bakwai ne. Shine wani ya kawo maka su a cikin baiti, yace idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharija, yace faqulhum Ubaydullah, Urwatu Qasimun, Sa'idun wa Abu Bakarin Sulaimanu Qasim. Ina fata an gane. To akwai malaman da sun sashi, akwai wanda ba su sashi ba. A takaice dai akwai manyan malaman tabi'ai waɗanda su ne ƙololuwa a wajen waɗansu daga cikin malamai kamar Ibn Qayyim al-Jawziyya. Akan wannan ya tafi shine cewa na farko Ubaydullah, ina fata an gane, daga ciki kuma akwai Urwa dan Zubairu kenan, sannan akwai kuma ainihin Qasim bin Sulaiman, sannan akwai Sa'id ibn al-Musayyib daga cikin akhirul mutaqaddimin anje mai kawaidi, ko in ka karanta kawaidi ya kawo sunan shi, sannan yana cikin manyan malaman Imam Malik, kuma yana auren yar Abu Huraira. Ina fata an gane. Masu Abu Huraira bai aure ba, kaga wannan ba gaskiya bane ba, dan an gaya mutane Abu Huraira bai taba aure ba, to kuma shi Sa'id na auren yarsa, to a sama ta falo. Ina fata an gane. Abu Huraira yana da mata, kawai an sa masa Abu Huraira, annabi ne masa wannan inkiya, ba wadan bashi da ɗa ba. To a dakace wannan Abu Salama yana cikin manyan malamai da waɗansu suna lissafa shi cikin guda bakwai da suka fi kowa ilimi a cikin tabi'ai. Yace Anil Mughira bin Shu'ba, daga Mughira dan Shu'ba, wannan Mughiran ya sha wahala da munafukai a rayuwar shi, kuma munafukai sun jarrabe shi saboda su bata masa suna, sai da aka ce ma yayi zina a lokacin Sayyidina Umar, a ce wannan kawai saboda fa an bashi shugabanci. Ina fata an gane. Aka dinga masa hasada, Allah ya sauke. Yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana, yace annabi ya kasance, idza zahaba almadhhaba, idan annabi ya tafi madhhab, almadhhab shine wurin biyan bukata. Ina fata an gane. Larabawa duk abin da ya shafi bayan gida koyi sunan shi suke, da shi kanshi bayan gidan da wurin da za a yi ba sa kiran sunan shi, su ce maka at-takhalli, su ce maka al-baraza, su ce maka al-madhhab, su yi ta kawo sunaye kala-kala, amma su kira maka sunan shi ba za su kira ba, saboda me? Saboda tarbiya. Yace idza zahaba al-madhhab, in annabi ya tafi madhhab, wurin da ake zuwa dan biyan bukata, kaga ismul maf'ul ne, kuma ismu makan ne. Yace idan ya tafi al-madhhaba, wurin da ake tafiya, ba sai maka bayani ba, yace ab'ada anin nas, zai nesa da mutane, zai tafi can nesa inda ba wanda yake ganin shi. Wannan hadisi ne ingantacce, Imam Tirmidhi ya ruwaito shi, haka Ibn Majah, haka Imam Darimi a cikin sunan. Wannan hadisin guda ɗaya shi zamu karanta a yau, saboda bude karatu ne insha Allah, zamu so Malam Albani ya dan ce wani abu ya cike mana sauran lokacin gaba daya. In Allah da sati mai zuwa zamu ci gaba. Hadisi dai kan sai dai ka gudu. Ina fata an gane. Amma za a sha hadisi insha Allah. Yawa zai kuma tafi da ilimin hadisi da dan bayane kadan game da abin da ya shafi su malaman hadisi. In Allah ya yarda. Abin da muka karanta ne dai Allah shi ba mu lada. Inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma
to ai ne yanda aka fara haddasan nan ma da ci gaba aka yi kawai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna ƙara neman agajin Allah da gudunmawarsa muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata kuma ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaskiyar magana bazan iya bayyana nau'in farin ciki da jin dadin bude da kuma fara wannan karatu ba musamman mu ƴan kwamiti na wannan masallaci wato in kuma ga shatale talan da aka dauko kafin a fara karatun nan wato za ku jinjina wa gaskiya mutanen da ake tare da su a wannan masallaci saboda Malam Ahmad gaskiya mutun ne kamar yanda ranar da na gabatar da maganar nan na fada muku mutun ne mai dawainiya da yawa mutun ne wanda yake da zurga zurga gaskiya baya ba a zaune yake ba kuma abinda zai baka mamaki duk da ba zama yake ba amma idan yazo ya zauna kuma kujerar karatu sai ka ji hankalinka ya tashi ko ba haka bane to wannan ta sa wallahi muka yi ta bi mu zauna meeting ga su komanda kullun yana ba mu uzurin cewa gaskiya ayi hakuri yana sani kuma yana so zai saka karatun nan to wannan karon da gaskiya muka dan matsalan ba tun da kafin Ramadan har ta kai dai ga da muka je babban committee muka yi meeting a gurin ma muka sake ta da magana to Allah da ikon sa gaskiya ya bayyana mana kan cewa abubuwa sun yi sauki yanzu ya canja wasu ƴan tsare-tsaren shi da wasu abubuwa da yake gudanarwa dan haka yanzu yana da kusan isasshen lokaci da zai sa wannan karatu kuma wallahi bari in fada muku kafin mu da kuma lokacin da mu muka fara magana da shi da kuma har bayan yanzu fara wannan in kun ji inda ake neman Malam Ahmad ya je ya sa karatu wallahi za ku yi mamaki tare da yawa suna neman sa a gurare da yawa masallatai da yawa suna tafafutuka yaje ya saka musu karatun nan abin da yasa nake wannan magana akwai magana da zan rufe da ita ne akan mu mudalibai idan an fara abu haka bini mutane su dinga dauki da shauki ma lokaci guda kuma sai ka nemi daliban ilimi ka rasa to inda zaka san irin wahalar da aka sha da kuma fa'idar da ke cikin ka zo ka zauna ka saurari karatun to bai kamata ka yi wasa da shi ba to cikin ikon Allah Allah ya sa malam ya amince ya yarda to muka shawara akan cewa wannan littafi zai saka yace zai sarar da wannan lissafi zai sa insha Allah to da farko kamar yanda ya fada ya sa Jami'u Tirmidhi na al-Imam Abu Isa Tirmidhi al-Bughi Allah madaukakin sarki ya masa rahama sai ya zama gaskiya a cikin Tirmidhi akwai ibarat al-mughlaqa wato ibarori da kuma hukunce Tirmidhi zai ce maka hadisun hasanun sahihun ya bawa ma'ana kamar ka ce wannan dan sandan safretanda ne kuma brigadier ne kuma kofur ne to ya wanne za a dauka a ciki to akwai wasu ibarori a Tirmidhi wanda gaskiya in ba waɗanda suka dan zurfafa cikin karatu ba za a yi ta tafiya ba san ma ina aka dosa ba to shi da kansa malam da ya shawara da wasu malaman ƴan uwan shi sannan shi ma ya nazari sai ga gaskiya za a tafi da karatun zai zama karatun wasu kawai daliban ilimi ne masu dan zurfi suke fahimta amma sauran za a tafi a bar su a baya to wannan ta sa ya canja cewa gara a dawo da sunanu Abi Dawud aka zo kuma yanzu aka saka muna addu'a Allah ya saka wa malam da alheri Allah ya biya shi da jannatul firdaus wannan karatu da za a fara ko mu ce aka fara Allah ya sa ya amfanar da al'ummar jihar Gombe gaba daya da ma al'ummar kasar nan gabaki daya a sannan kamar yadda na faɗa wato ilimin hadisi malam babu abin da ke da dadi bayan ilimin alqur'ani sama da wannan ilimi saboda ilimi ne ana faɗa maka maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a gina maka kuma addini in dai daga Allah ko annabi ne to akwai garantin karɓar shi baka da matsala kuma duk addinin da ka gina na ibada da tauhidi da aqida da suluki da duk wani abu in dai a karkashin annabi ya ce ne ko Allah ya ce baka da matsala ya samu waƙe yake cewa ahlul hadithu humu ahlur rasul mutanen hadisi sune tawagar manzon Allah yace illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu, imma basu halarci rayuwar manzon Allah ba, basu yi rayuwa gashi gasu ba, to sun halarci numfarfashi da kuma furuce-furuce da maganganun manzon Allah. So kaga a ce kana rayuwa da abubuwan da annabi ke faɗa ba ƙaramin alheri ba ne. Shi ya sa wani daga cikin magabata a ɗaliban hadithi sun zo suna ainihin wato sauraren shi, yana karanta, yana fitowa, yana yayi wanka, yana shafa mai, yana fitowa zai zo ya karantar da su. Sai wani daga cikin ɗaliban ya zo yana karanta wani hadithi irin yana muraja'a kafin malam ya fito. Malamin sai ji yana yi wa hadithin ɗiban karan mahaukaciya, yana watso shi ba ta inda ya kamata ba. Kawai sai ji aka yi, wannan malami ya zo ya gaura wannan ɗalibi da mali, ya koma cikin gida abin shi. Sai da ya gama shafa mai, ya gama kintsawa, ya fito, ya zo ya zauna, ya ce to bismillah, kowa ya buɗe littafi. Sai ya hango ɗaya yana kuka, sai ya tambaye ɗalibi wannan ko me ya same shi. Aka ce ya karama kallawa, ai kai kamare shi. Ya ce to ai wata magana ya zo yana karanta ta annabi babu kan gado a ciki. Ya tsaya ya fahimci abin, bai yana muraja'a da kusakure da matsaloli, yaya annabi zai yi magana ka zo kana mata ɗiban karan mahaukaciya. Wato tsabar yadda magabata suke girmama maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam. So wannan majalisi ina ba da shawara wa ɗalibai ƴan uwana da mu tsaya mu mai da hankali kuma mu nutsu lokacin da ake karatun, ka sa cewa fahimta ka zo yi, ka zo ka gane meye addini, ka zo ka gane menene musulunci. Wannan ka'ida ta cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl, kar ku dinga daga muryarku sama da muryar annabi Muhammadu. Wallahi wannan magana tana aiki har a yanzu a majalisin hadisin manzon Allah. Kar ka dauka cewa iya sahabbai ake magana a kansu, lokacin da annabi yake magana kansu dinga misayar yawo ko suna maganganu suna daga murya. In dai ilimi ne, wallahi ka same shi in dai daga annabi Muhammadu zai zo. To babu abin da ya rage maka da ni illa idan mun zo mu nutsu mu saurara, akalla ko baka mallaki littafi ba, ka nemo mufakkira khassa taktubu fiha, wato ka nemo wata jota ta musamman da pensir ɗinka da biro kana rubuta abubuwa masu amfani. Yanzu daga wannan hadisin na farko da malam ya ɗauko tun daga rijal ɗin hadisin har zuwa kan matani, ya faɗi wasu maganganu masu tsada, gwalagwalai na maganganu, wanda in kai ɗalibi ne na gaskiya, wato ka samu hanya da za ka kwankwaɗi madarar ilimin da karatun. To fa'idar irin wannan shine ka zo da 'yar jotarka da ɗan fensir ɗinka, in ma baka mallaki littafi ba, ɗaliban ilimi na gaskiya suka mallaki littafin ne, sai su zo duk kalma da malam yayi wani sharhi, yayi wani bayani mai ma'ana, sai su ɗan jabiro, sai su rubuta ta a gurin. Saboda haka ake tara kaya, kaya ba na kuɗi ba, da Allah jama'a. Da haka ake tara kaya, in na ce kaya a nan gurin ina nufin ilimi. Sai kaga kafin ka ankara a hadisi kwaya ɗaya ko biyu ko uku zuwa biyar, wallahi ka tara kayan da duk lokacin da ka buɗu baki za ka yi magana kowa sai ya saurare ka domin ka san me kake faɗa. To ina ba da shawara wa kaina da kuma sauran ɗalibin 'yan uwana, wallahi karatu za a yi ba ɗan kaɗan ba. Kuma ka duba malam da ke Allah ya yi masa zalaka, ya yi masa fasaha, ya yi masa abin nan a lokaci guda, ya faɗa mana wane ne Abu Dawud, ya faɗa mana yaushe aka haife shi, ya faɗa mana yaushe ya rasu, ko ya faɗa mana suwaye manya-manyan malaman shi, ya faɗa mana suwaye ɗaliban shi manya-manya. Waye babban ɗalibin Imamu Abu Dawud? Allah ya maka albarka, akwai Tirmidhi, akwai nasa'i ba nisa'i ba nasa'i malam ya gyara dazu nasa'i in kace nisa'i na mata kenan ina fata an fahimta yawwa so nasa'i to irin waɗannan su ne madarar da zaka kwankwada akalla ka fahimci waye shi ka fahimci su waye malaman shi su waye daliban shi menene matsayin littafin shi wacce gwagwar mayayyai na neman ilimi da karatu wannan baiwa da kaifin basira Allah ya bashi wannan matsayi malamai suka ba wa littafin sa wannan littafin shine littafi na uku a cikin kutubu sita da ake magana ina fata an fahimta daga Bukhari Muslim sai menene sai sunan Abi Dawud to ka san wannan akalla in ka san wannan akalla kana matsayin musulmi a cikin littafan da suka koyar da addinin ka baka ma san wato kategori da karkasuwar su da matsayin su a gurin malamai ba ai kaga akwai kura wallahi ka san Beckham ka san waye sunan ɗayan ma Ronaldo hadu malam Usman hadda kai malam Usman ina ganin ka sallah kai ma shi baka fara alwala eh akwai Messi ko to duk ka san waɗannan amma a ce littafai baka san su ba sunayen sahabbai baka san su ba kutubus sita baka san su ba malaman da suka fi kowa iya fikihu baka san su ba da sauran abubuwa waɗanda suke makamanta wannan na addini wanda al'amari ne malam wanda ake bukatar dalibai su baje kwakwalwa su koyi abubuwa da yawa muna addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan karatu Allah kuma ya sa yadda aka fara lafiya ubangiji madaukakin sarki ya sa sai wato minal mahdi ila lahadi har zuwa ranar da zamu tafi kabari ba za a daina wannan karatu ba kuma duka rayuwa muna addu'a Allah ya saukaka wa malam ta yadda zai samu sukuni na zuwa ya karantar da wannan littafi dalibai kuma mu Allah ya ba mu ikon zuwa mu saurara kuma mu aiki da abin da zamu ji sannan muna godewa tun daga kan su committee da wal'ala ra'asihim shi komanda na hizba wanda shi ne shugaban mu da sauran membobi irin su Muhammadu Sani Bashiru Ali irin su a manaja na alheri irin su Al-Musanna Arabi irin su Ibrahim Arabi irin su Mahmud Arabi da sauran membobi na media waɗanda gaskiyar magana sun ba da gudunmawa wajen insisting da kaiwa da komowa har aka zo ga wannan matakin Allah ya saka wa kowa da alheri sannan muna addu'a ga mutanen koyi amma ba aljanu ba fa jama'a mutanen koyi yan dauke amma ba barayi ba fa ina fata an fahimta yan media ga sunan muna tare da su sun kewaye ga shugaban su malam Yakubu ga malam Aminu Ladan Koli ga malam Usman ga malam Usman ga malam Abbas ga malam Ismail ga malam Usman guda uku ga tinkirawa dukan su dai ga sunan muna ta sana ta gogormaya ga Abdullahi an ka sarkin aiki mai zuwa ya gaggyara ya kinkinsa ya jajjona muna addu'a Allah ya saka musu ya hada mu da su a aljanna domin wallahi wannan sako yana isa ne ta hanyar su da suke zuwa su kafa kayan aiki kai ta zuba kana karatu ba zan ce babatu ba sai an jima sai ka ganin yana ta yawo a ce mutum miliyan kaza sun kalla wata rana Ismail ba Ismail ya tura mun wani bidiyon mutum miliyan nawa ma malam a lokacin mutum miliyan 1,100,000 kuma bai wuce sati 1 da sake bidiyon ba to dalla waɗannan mutanen boye ba mutanen kirki bane jama'a eh to Allah ya saka musu da alheri akan hizban nan eh kaji ko akwai magana da malam yayi akan daura lokacin dan rikicin da ya faru din nan mutum miliyan 11 da wani abu suka kalla a duniya to dan Allah inda ba su wannan abin zai isa har aka Allah amfana kuma duk wanda suka kalla din nan kusan kaso 95 sai sun mana fatan alheri da mu da muka karanta da su da suka yada to muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri Allah ya biya mu da aljanna da wanda suke ba mu shawara koi wanda zai tare ka akan hanya ko ya same ka ko an fita karatu malam da Allah muna ba wallahi malam muna da masu kaunar mu a majalisosin nan wallahi wanda wallahi komai kankantar abu suka gani sai sun ba mu shawara su ce da Allah a kula da kaza kaza din nan ko dai za a yi kaza ne wani bai fahimta ba kamar bayani ya fahince ka dan Allah ya zo ba wai kawai ya zo ya ci gyaran ka bane wani kuma da gaske abin da ya fada din akwai bukatar a duba sai mu karba kuma sai mu duba sai a gyara sai a gudu tare sai a tsira tare sai a shiga aljanna tare to muna addu'a duk Allah ya saka muku da alheri kuma wallahi sauran jama'a da suke zuwa sauraro duk muna addu'a Allah ya hada mu da ku a jannatul firdausi domin kauna ce da yarda kuka amince ku zo nan kun yarda da mu mu gaya muku yadda za ku tafi lahira ku samu rahama in mutum bai yarda da kai ba ba zai yarda ya zo gurin ka ka karantar da shi ba to muna addu'a Allah ya saka waɗannan bayi Allah ka biya wa kowa bukatun sa na alkhairi ban sani ba ko akwai babu wani abu na'am to zai sau zai iya sauke shi ya sauke da larabci ba yawa shi wancan na internet din nan yana da dan iskali a cikin sa ko yan abubuwan da ya rubuta sunan Abi Dawud idan ya rubuta sunan Abi Dawud akan wayar sa zai iya sauke shi ka gan ka zo sai ka bude shafin da ake sai a abin nan amma dai ina ba wa daliban ilimi shawara su sai littafi yawa hard copy sai hard copy ka zo da shi da dan biron ka da dan fensir dinka kar ka damu da cewa abin nan wallahi ko fa'ida kake rubutawa baka fahimtar abin da ake karanta Allah zaka karu ko kuma kamar yanda na faɗa ka zo da dan jota dinka kana rubuta dan abubuwan fawaid da izinin Allah zamu karu amma idan misali na wayar zai ma to dai ka rubuta sunan Abi Dawud za a sauko ma shi sai ka sauke shi yanzu akwai wani group da nake ciki sunan sa utlub kitabaka shar'i mala adama arde sana a group din a kowanne sati ban samu littafi ba kuma authentic littafi mai kyau nake muke suke sauke a daliban Madina ne da wasu wanda sun gama malamai ne su ne admins na wannan group din duk littafin da ka rubuta amma da larabci ne in ka je kasa da Hausa ba za su saurare ka ba da larabci za ka rubuta kana rubutawa minti 10 yayi yawa komai girman littafi mala wallahi za su sauke mashi kaga dama ka je kai printing ko wani a makamancin haka so duka akwai waɗannan abubuwan ga waɗanda yasa irin wannan wayoyin sayar babba fa'idar ta shine karatu dai zaka sai babbar waya ta 500,000, 800,000, 500,000, 700,000 baka amfana da addinin ka ba na rantsi da Allah kayi shirman banza shirman wofi wallahi saboda haka muna ba da shawara wanda za su yi waya ya zama babban abin da zai saya shine su amfana da ilimi da karatu da sauransu Allah ya muku albarka gaba daya Allah kuma ya sa albarka a wannan karatu. Allah ya sa yadda aka fara lafiya, Ubangiji madaukakin sarki albarkaci abin da za a yi. Kuma kowa ya je ya isarwa wanda bai sani ba, cewa an bude wannan karatu kuma daga wannan sati an fara. Kuma malam ba Amerika ne. Yadda ya ce karfe kaza za a fara, kuma karfe kaza za a tashi, to la na kasa wala ziyada. Babu ragi babu kuma menene? Kari. Ina fata an fahimta. Muka bar mu kawai da ƴan mahabba da dabban mu sai a hankali. Allah ya sa mu dace. Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira. Rabbana taqabbal minna innaka okay to. To akwai dan sako da za a fada daga nan kuma sai mu rufe mi sallah insha Allah. Komanda ne ko malam? To bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Okay.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka wa annan malamai namu da alkhairi sakon da aka bani na isar shine mallan yace na isar wa da al'umma cewa wannan darasi in Allah ya yarda ana idan da magriba za a rinka fara karatu ina ba ta an fahimta kuma yace muku da maminti 55 ne so kaga insha Allah za a yi karatu a tashi aje ayi uzurori sannan kuma aje a kwanta muna fatan Allah ubangiji ya mana jagora sannan a madadin committee na wannan masallaci da shi kansa malam da kuma shi shugaban majalisar malamai na gudanarwa na wannan masallaci Sheikh Adam Ahmad Albani muna miƙa godiya ga ƴan uwa ta yadda aka amsa kira dangane da wannan yau da nan farko a makaribi daga masallacin nan ya cika abin ya bamu ainihin wato kware da gaske abin farin ciki muna ganin waye ba kyauta cikuici saboda haka muna wa ƴan uwa godiya muna roƙon Allah yadda duk wanda aka fara wannan karatu da shi Allah ubangiji ya sa duk wani uzuri da ba ya budda ba Allah ya hana shi wannan uzurin da zai rayu zuwa wannan karatun kuma Allah ya bude kwakwalenmu ya ainihin wato ba mu fahimtan karatun da kuma aiki da shi an buƙaci ne addu'a muna tawassuli da wannan ibada da muka yi na karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a wannan majalisi. Allah ya kalle mu da rahama, ibillibe mu imamu aljanna gaba daya mu. Allah ubangiji ya ainihin wato haramta wutacin naman mu. Allah ya gafarta mana zunuban mu. Allah ya yafe mana kusakuran mu. Allah ya yi wa iyayen mu albarka. Wa'anda suka gabata cikin iyayen mu maza da mazan su da matan su, Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Wanda suke raye da mu da su ta mu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Marasa lafiyan mu, wanda suke yawo da shi, Allah ka ba su lafiya. Wanda suke kwance a gida a asibiti, Allah ubangiji ka yaye musu. Ya Allah, duk wanda yake da wata damuwa, Allah ya san damuwar sa, Allah ya yaye masa. Wanda yake da duk wata bukata, Allah ka biya masa bukatun sa na alkhairi. Wanda yake da matsaloli, Allah ka yaye mana matsalolin mu gaba daya. Allah, tsadar rayuwa da muke da shi, Allah ka yaye mana. Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah. Allah, duk yadda tsada za ta kai, Allah ka ba mu yarda yi musiya. Allah ubangiji ka kare mu daga dukkan wata fitina ya Allah. Hali da ake ciki na tsaro a wannan ƙasa, Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah. Allah ka yaye mana wannan fitina ya Allah. Shugabannin mu Allah ka yi musu jagoranci. Allah ka jiyo da hankulan su wajen tausayawa al'ummar su da yiwa al'ummar su hidima. Muna roƙonka ya Allah, wannan hali da muke ciki na rashin tabbas akan abin da ya shafi yanayin rayuwa, Allah ubangiji mun dogara gare ka, kun kai hukun mu gare ka. Allah ka mana dauki a cikin sa. Allah, wannan damuna ka sa mana albarka a cikin ta. Allah, fitintunu da bala'i da musiba da suke cikin wannan damuna, Allah ka tsare mu ya Allah. Allah, duk wani alkhairi daga cikin wannan damuna, Allah ka sada mu da shi ya Allah. Allah, jinkirin da aka samu na damuna, Allah ka sa ya zama alkhairi. Allah, ka kare mu da fari da yake cikin wannan damuna. Abin da za a shuka ya Allah, ka sa a amfana da shi ya Allah. Allah, muna roƙonka ka kare mu daga barayi wajen satar amfanin gona. Allah, duk wanda bai yi noma ba shi zai sata, Allah ka hana shi satar ya Allah. Allah, duk wanda inoma kuma ya samu, Allah ka sa ya amfana. Allah, yan kasuwan mu kai musu albarka. Masana'o'in mu Allah ka yi musu albarka. Marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya. Allah, ma'aikatan mu na banki da na kamfanoni da na gwamnati Allah ka yi musu albarka. Masu neman ayyuka Allah ubangiji ka ba su ayyuka masu albarka. Wanda suke da aiki a hannunsu Allah ka sa musu albarka. Ya Allah, duk wanda yake da wata damuwa Allah ka yaye masa ya Allah. Allah, wanda suke neman aiki daban-daban da na jami'an tsaro da na ainihin wato civil servant da duk wani irin aiki ne na alkhairi, Allah ka ba su ya Allah. Allah, muna roƙonka mahajjatan mu da za su je aikin haji a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da sauran ƙasashen musulmi na duniya, Allah ka sa su je su yi aiki lafiya, su yi ainihin aiki karɓaɓɓe. Allah ubangiji, yadda za su bar gidajensu da ƙasashensu su ko su je wannan ainihin ƙasa mai tsarki, Allah ka mai da su ainihin wato gidajensu lafiya, ka sa su yi aiki karɓaɓɓe. Waɗanda duk suka je wannan guri, Allah ka damar da su gida lafiya. Waɗanda ba su taɓa zuwa wannan aiki ba, Allah ka musu sanadi ya Allah. Allah ka musu dalilin da za su sauke wannan farin ya Allah. Waɗanda kuma suka yi suke buƙatar maimaita, Allah ka ba su ikon maimaitawa ya Allah. Wanda suke gidan kansu, Allah ka ba Allah, Allah ƙara musu yalwa cikin sa. Wanda suke da kudi suke, Allah ka ba su wanda yafi wannan ya Allah. Wanda suke gidan haya, Allah ka fidda su ka ba su da kansu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, wa'annan malamina mu Allah ka yi musu jagoranci. Allah ka dace da su cikin abin da za su faɗa na daidai. Allah ka ƙara wa ilimin su albarka. Allah ka ƙara buɗe ƙwaƙwalwar su, ƙara musu fahimta. Allah, muna roƙonka duk abin da zai musu damuwa, Allah ka kare musu ya Allah. Allah ka ƙara musu buɗi da wadata a cikin harkokin samun su ya Allah. Allah ka ba su dukiya mai albarka. Allah ka ba su kuɗi mai albarka. Allah ka yi wa zuri'arsu albarka. Allah, muna roƙonka duk wani fitina Allah ka tsare su ya Allah. Duk wanda yake neman su yake bibiyan su da sharri, ubangiji Allah kare su ya Allah. Allah ka ƙara musu yawan mahasada. Yawwa, Allah ka ƙara musu yawan mahasada. Don in baka da mahasada to kai ba komai bane ya Allah. Duk wanda yake da ainihin cewa wai Allah ya raba shi da mahasada, to kusan kana koriya kanka wata albarka da alheri ne. Duk wanda ake wa hasada to akwai alherin da Allah ya masa. Allah ka ƙara wa ilimin su albarka. Allah ka sa su yi lafiya, su gama lafiya. Duk tafiye-tafiyen da za su yi a duk inda za su je, Allah ka sa su je lafiya kuma su dawo lafiya ya Allah. Wannan darasi da aka fara, Allah ka sa albarka a cikin sa. Allah ka sa albarka a cikin sa ya Allah. Allah, wanda ya asasa wannan masallaci da makaranta Alhaji Abubakar ya Rabbi, Allah ka ji kansa, gafarta masa. Allah, duk ayyukan da muke na alkhairi, Allah ka sa muna tarayya da shi a cikin sa. Zuri'arsa, iyalansa, ƴan uwansa, abokan arziki da suke bada gudunmawa wajen ciyar da wannan guri gaba, Allah ka taimake su. Allah ka sa albarka cikin ainihin ayyukan su. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya man lahu mulku kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ya Allah, abinda muka roka da alkhairi da wanda bamu iya tuna ba, Allah ka amsa mana shi ya Allah. Abinda muka nemi tsari a gurinka da wanda bamu iya ambata ba, Allah ka tsare mu ya Allah. Allah ka sa mu yi lafiya, mu gama lafiya. Duk abinda muka sa a gaban alkhairi, Allah ka biya mu. Allah ka ba mu ikon aiwata shi ya Allah. Allah ka ba mu ikon aiwata duk abinda muka sa a gaban abinda aika na alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ayi hakuri, za a kira sallah.